إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو 25 ga watan Aljumad al-Ula shekara ta 1440 Hijra ta manzon tsira annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine daidai da 31 ga watan 1 shekara ta 2019 a shekarar miladiya zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafi namu mai albarka littafin riyadu salihin na babban malami abu zakariya yahya bin sharaf an-nawawi Allah ya ji kamalan da rahama wancan sati da ya gabata mun fara karatu ne a cikin kitabu iyadatul marid littafin da zai bayani game da ladabba na duba mara lafiya amma shi gaba bi na farko a cikin sa shine babu iyadatul marid وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه من كرمت حديثي قد أتأى أتكن باب ينزل إن شاء الله تعالى زام أورا أكن حديث نبي قال ينتي وأن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث أنكر أوشي دقى صحابي أبو هريرة yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace hakika manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace haqqul muslimi 'ala al muslimi khamsun haqqin muslimi akan dan uwansa muslimi guda biyar ne wannan haqqin muslimi akan dan uwansa muslimi guda biyar ne baya fa'idantar da takaita haƙoƙin kadai akan su abinda nake so in ce shine ba waɗannan haƙoƙi da zamu kawo su kadai ne haƙƙin musulmi akan musulmi ba amma kamar abinda hadisi yake gaya mana shine daga cikin haƙƙin da musulmi yake da shi akan dan uwansa musulmi akwai waɗannan guda biyar da zamu lissafo su yanzu na farko raddu salami shine mayar da sallama haƙƙi ne akan ka a matsayinka na musulmi idan dan uwanka musulmi ya ma sallama to wajibi ne akan ka kamar masa da wannan sallama kamar yadda muka sha maimaitawa kai wa dan uwanka musulmi abane da yake mustahabi mai kyau amma kamar abane da yake wajibi sai zaka lokacin da ya maka sallama ya hada ka da aiki dole ne ka tsayu wajen mai masa da wannan sallama kuma zaka amsa masa sallama sane gurgurde da ayatu bada labari fa hayyu bi ahsana minha aw radduha ko dai ka amsa masa sallama gurgurde yadda yi maka sallamar ko kuma ka amsa masa fiye da yadda yi maka ma'ana tafi taka kyau da kai masa haƙƙi na biyu wa iyadatul maridi shine duba mara lafiya musulmi yana da haƙƙi akan ka a matsayinka na musulmi idan bashi da lafiya matuƙar ka sani ka je ka duba shi malamai suka ce lokacin da musulmi ya kwanta rashin lafiya to haƙƙi ne akan musulmi gaba ɗaya dole ne a samu su je su duba shi da dukkanin musulmi za su yi burus da shi su ki zuwa su je su duba shi to da sun saba Allah madaukakin sarki sai Allah ya tome su akan haka to amma idan aka samu su daga ciki suka je suka dubo shi to sun dauke waɗanda ba su je ba insha Allah ta'ala ma'ana farilla ce dai alal kifaya mun yi bayanin ladabba da abubuwan da ya kamata mai duba mara lafiya ya yi idan ya je a wancan sati da ya gabata haƙi na gaba wattiba'ul janaiz da kuma raka gawa shi ma dan uwanka musulmi yana da haƙƙi akan ka idan ya rasu kaje a raka ka da shi idan araka shi da kai idan ka samu dama ayi masa sallah da kai a kuma dauke shi aje abin ne shi da kai wannan shine abin da yafi wa ijabati da'wa haƙi ne akan musulmi amsa gayyata idan musulmi yana wani taro wanda yake shari'a ta bashi dama yayi madauran aure ko walima ko abin da yake da alaka da wannan ya gayyace ka to musulunci ya baka dama da ka amsa haƙi ne akan ka a lokacin ka amsa malami suka ce haƙi amsa gayyata abu ne da yake sunna ana so mutum idan aka gayyace shi amsa to amma idan abin da aka gayyace ka ya zamto walima ne a wannan lokaci malami suka ce abin ya zama wajibi ma'ana dole ne ka amsa sai dai idan akwai abin da zai baka uzurin rashin amsa gayyata misali a ce waje ne da ka san idan ka je walima ce amma kuma akwai cakuɗuwar maza da mata akwai saban Allah a wajen to a wannan lokaci ba dole sai ka amsa ba amma matukar babu wannan baka da uzurin da shari'a za ta karba matukar baka amsa wannan gayyata ta sa ba abu na biyar wanda shine na ƙarshe wa tashmitul aqis da kuma gaishe da mai atishawa shine idan mutum ya atishawa a kusa da kai yace alhamdulillah to a lokacin haƙi ne akan ka a matsayin ka na musulmi ka gaishe shi ka ce masa me yarhamukallah ko yawa shi kuma sai ya ce ma yahdikumullahu wa yuslihu balakum kamar yadda wannan shi ma da 'yan uwa da suke biye da mu a wannan karatun littafi mai albarka mun yi bayanin atishawa da ladabbanta da abin da ya kamata a yi duk ba sai mun maimaita ba wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka fitar da shi muhallin shayadin mu a wannan hadisi da makaranta shine me wa iyadatul marid ko mu sani cewa haƙi ne da musulmi yake da shi akan dan uwansa musulmi ya duba shi lokacin da bashi da lafiya wanda shine babin da muke ciki yake magana akai hadisi na gaba wa an abi hurayra radiyallahu anhu qala an karbo wannan hadisi daga sahabi abu hurayra yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace inna allaha azza wa jalla yaqulu yawmal qiyamati hakika Allah subhanahu wa ta'ala zai fada ranar tashin kiyama zai ce yabna adama ya kai dan adam maritu falam ta'udni Allah subhanahu wa ta'ala da kansa zai ce da mutum ya kai bawa na wani nayi rashin lafiya falam ta'udni baka je ka duba ni ba kala sai shi wannan bawan yace ya rabb ya ubangiji kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin ya za a yi naje na dubo ka bayan kai ne ubangijin halittu bayan kai ne mahaliccin kowa da komai wanda korarren abu ne a wajenka jingina maka rashin lafiya ya za a yi naje na duba ka kala sai Allah subhanahu wataala ya ce da wannan bawan amma alimta anna abdi fulanan marida falam ta'uduhu shin baka sani ba bawa na wane sai Allah subhanahu wataala ya faɗi sunan wanda ya rashin lafiyar bawa na wane yayi rashin lafiya baka je ka dubo shi ba baka san haka ba wani dan unguwar ku ya rashin lafiya ka sani baka je ka dubo shi ba wani ya rashin lafiya an kai shi asibiti kana sani baka je ka duba shi ba sai Allah madaukakin sarki ya ce maka baka san bawa na wane mutumin kirki bawan Allah salihi da ya rashin lafiya ba baka je ka duba shi ba amma alimta annaka law uttahu lawajadtani indahu shin baka san cewa da ka je ka duba shi ba zaka same ni a wajen ina fata an fahimta haka Allah madaukakin sarki zai gaya bawa nayi rashin lafiya baka je ka duba ni ba sai bawa ya ce ya ubangiji kai Allah madaukakin sarki ya za a yi naje duba ka ban kai ne ubangijin kowa da kowa rashin lafiya ta kora a gare kai ubangiji sai Allah ya ce to baka san cewa bawa na wane ba yayi rashin lafiya baka je ka duba shi ba ai da ka je ka duba shi zaka same ni a wajensa ibn adam sai Allah madaukakin sarki ya kara cewa ya kai dan adam istata'amtuka falam tuti'inni na nemi ciyarwarka ni Allah subhanahu wataala na nemi ka ciyar da ni baka ciyar da ni ba kala sai shi bawa ya ƙara cewa ya rabb ya ubangiji kaifa at'imuka wa anta rabbul alamin anta rabbul alamin ya za'a ina ciyar da kai ya ubangiji bayan kai ne ubangijin halittu dukkanin halittun ma a wajen ka suke neman ciyarwa kai kake bayarwa ba a baka kai kake bada kariya ba a baka kariya dukkanin abin da ya shafi ci sha da sauransu ya kore a gare ka ya ubangiji taya za'a ina ciyar da kai kala sai Allah madaukakin sarki ya ƙara cewa da wannan bawan amma alimta annahu istata'amtuka abdi fulanu falam tut'imhu maka sani ba bawa na wane ba ya ne maka ciyar da shi ba kuma kake ciyar da shi baka ciyar da shi ba ina fata an fahimta ko yawa amma alimta sai Allah ce da wannan bawan da yake ciyarwa shin baka san cewa annaka law at'amtahu lawajadtu dhalika indi baka san cewa da a ce ka ciyar da shi wannan abin da yake maka bashi da zaka samu ladan abin da ka ciyar din a wajena ya ibn adam sai Allah madaukakin sarki ya ƙara cewa ya kai dan adam istasqaituka na ne mu shayarwarka na ne muka bani makwaron ruwa isha falam tasqini baka shayar da ni ba kala sai bawa yace ya rabb ya ubangiji kaifa asqika ya za a yi na shayar da kai ya ubangiji wa anta rabbul alamin alhali kai ne ubangijin halittu gaba daya kala sai Allah subhanahu wataala yace istasqaka abdi fulano bawa na wane ya ne mu shayarwarka falam tasqihi baka shayar da shi ba amma alimta shin baka san cewa annaka law saqaitahu da a ce ka shayar da shi lawajadtu dhalika indi abinda ka shayar da shi na lada zaka same shi a wajena zaka same shi baka san haka ba wanda hadisi rawahu muslim imam muslim fitar da shi to wannan hadisi yan uwa na san zai iya ba wasu daga cikin iskali cewa Allah madaukakin sarki ya ce nayi rashin lafiya na nemi ciyarwa na nemi shayarwa wanda kowanne ɗaya daga cikin mu ya san cewa Allah subhanahu wataala munazzahun an kulli naqsin Allah subhanahu wataala abin tsarkakewa ne ga dukkanin abin da yake tawaya ne haka ne dukkanin abin da yake tawaya ne Allah madaukakin sarki ana tsarkake shi gabar shi gabarinsa kamar yadda Allah ya ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun saboda haka ya zai Allah madaukakin sarki ya nemi ciyarwa ya zai Allah madaukakin sarki ya nemi shayarwa ya zai Allah subhanahu wataala ya rashin lafiya wannan duk siffofi ne na me na kasawa na gazawa na tawaya rashin lafiya ba gazawa bace jin yunwa fa gazawa ce neman shayarwa fa gazawa ce to shine sai malamai suka ce abin afili yake karara ma'ana Allah subhanahu wataala yana nuna maka kusancin sa shi da bawan da kai zuwa kaje ka nemo sai ya nuna yiwa wancan bawa abu kamar yi masa ne kamar inda ya faɗa a cikin wancan hadisi kudusi cewa man adali waliyan sai ya ce me faqad abantahu bil harbi ba haka Allah ya ce ba a cikin hadisi kudusi haka yace wanda duk yake gaba da walina sai Allah ya ce to ina faɗa kashe shi da yaki dan yake yin gaba shi wancan wanda yake gaba da waliyin Allah a zahiri idan da aka tambaye shi ka ce dawa kake gaba zai ce dawa dawa ne zai ce da Allah ne duk haukan sa ba zai ce da Allah ba amma me yasa Allah ya ce da shi kake yaki da shi zaka yi yaki saboda kusancin wancan bawa dawa da Allah subhanahu wataala ina fata an fahimta kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allaha yadullahi fawqa aydihim hakika wadanda suke maka mubaya'a ya manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare ka sai Allah ya ce hakika suna yi wa Allah mubaya'a ne hannun Allah fawqa aydihim akan hannunsu a lokacin a zahiri hannun manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi shine me shine akan hannunsu ba hannun Allah ba amma saboda kusancin Allah da manzon Allah idan kai wa manzon Allah mubaya'a kamar kai wa mubaya'a ne Allah subhanahu wataala
sai Allah ya ce innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim ma'ana abinda malamai suke cewa wannan abinda ake nufi da rashin lafiya anan ba rashin lafiya ce hakiki ba rashin lafiya ce majazi ina fata an gane akwai abinda malaman balaga suke cewa hakiki da majazi tare da cewa wasu daga cikin malaman addini suna gani cewa a cikin alqur'ani da hadisi babu wani abu majazi to amma dai dole ne a kawo abin da yake akwai majazi a cikin alqur'ani da hadisi idan ba haka ba wasu abun ba ka iya fassara su yadda suke ba ina fata an fahimta saboda haka rashin lafiya ce majazi ba hakiki ba to idan ka je ka dubo bawa wanda yake bawan Allah ne salihi to zaka samu ladan Allah subhanahu wa ta'ala shi sai zaka ga a cikin hadisin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tashi bayani akan abin da ya shafi dubiya sai yace da ka je ka duba shi yace amma alimta annaka law uttahu lawajjadtani sai yace me indahu da a ce ka je ka duba wannan bawan zaka same ni a wajen amma abin da ya shafi ciyarwa da shayarwa sai yace me zaka sami ladan a wajen ba zaka same ni ba ina fata an fahimci wannan yace law at'amtahu lawajjadtu dhalika indi wannan kuma lawajjadtani indahu akwai bambanci ko babu lawajjadtani indahu da ka same ni a wajen lawajjadtu dhalika indahu da ka samu hakan a wajensa me hakan ladan aikin da kai na ciyar da shi ko shayar da shi dan an nuna maka mara lafiya musamman bawan Allah ne salihi a lokacin yana kusanci da Allah subhanahu wataala irin kusancin da bashi da shi lokacin da yake da lafiya shi sa wasu daga cikin malamai suka ce guri ne da ake sa ran amsar addu'a idan ka je duba mara lafiya an gane saboda wannan hadisi saboda haka idan ka je mara lafiya inda yake yin hankaltar abin da yake faɗa malamai suka ce ka buƙace maka addu'a saboda ana sa ran karɓar addu'arsa na farko kusancin sa da Allah madaukakin sarki na biyu kuma me halin matsi da yake ciki Allah ya ce amman yujibul mudarra idza da'ahu yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard ina fata an fahimta saboda haka babu iskali kasancewar Allah madaukakin sarki ya ce na yi rashin lafiya baka je ka duba ni ba na nemi ciyarwa baka ciyar da ni ba na nemi shayarwa baka shayar da ni ba ba wai Allah subhanahu wataala shine rashin lafiya ko shine ne mun cewa ba a'a ta'ala Allah an zalika uluwan kabira sai da abinda ake nufi bawan Allah nagartacce shine baka bashi abinda yake bukata ba saboda haka mahallin shayar din a cikin wannan hadisi shine me falala da daraja ta dubo mara lafiya har Allah madaukakin sarki zai tuhume ka idan ka izuwa ka dubo mara lafiya Allah ya ce yayi rashin lafiya baka je ka duba shi ba me yasa saboda baka je ka duba wancan bawan Allah nagartacce ba saboda haka duk lokacin da ka samu labari wani bawan Allah dan uwanka bashi da lafiya to ana bukata ka tashi ka je ka dubo shi dan ka samu ladan da ake samu na dubo mara lafiya Allah subhanahu wataala ya samu dace hadisi na gaba wa an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala an karbo daga babban sahabi abu musa yadda Allah ta tabbata a gare shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace udul mariba kuje ku dubo mara lafiya wa at'imul ja'i'a ku ciyar da mai jin yunwa wa fukkul 'ani ku kubutar da wanda yake ribatacce al'ani shine al'asir wanda yake ribatacce ina fata an fahimta ana abubuwa guda uku manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi umarce mu da mu yi su abu na farko shine udul mariba ku je ku dubo mara lafiya duk lokacin da aka samu dan uwanka bashi da lafiya ka sani to ya kamata a ce ka tashi ka je ka duba shi kai masa addu'o'i kamar yadda muka ambata a baya abu na biyu wa at'imul ja'i'a ku ciyar da mai jin yunwa malamai suka ce idan dan uwanka yana jin yunwa to a lokacin wajibi ne a samu wanda zai ciyar da shi dole ne inda mutum yana jin yunwa yunwa da zata galabatar da shi kuma kowa ya kasa bashi abinci kowa ya ki bashi abinci kuma akwai to da an sabu Allah madaukakin sarki dole ne a samu wanda zai bashi ko yayi hanyar da za a bashi idan kai baka da shi kana ka san wanda zai bashi yana da shi to kai masa hanya ya samu ka fita insha Allah ta'ala amma mutum bashi da abinci kuma bashi da hanyar da zai samu ka san yadda zai samu ko kana da shi ka hana shi to wannan ka shiga cikin laifi sannan abu na uku shine fukkul ani ku kubutar da wanda yake cikin wanda yake ribatacce ne kamar ai yaki tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba sai a ribace wasu daga cikin musulmi to haƙin ku ne ku sauran musulmin da kuka kubuta ku sai yadda za ku yi ku koma da baya kuma ku samu shi daga cikin wancan abin da yake cikin na kangin bauta ko kuma a kama mutum ya tafi kasuwanci ko hanyoyin da ake bi a kama mutum wancan karan a wancan lokaci na baya a mai da shi bawa to a lokacin haƙi ne gare mu gaba ɗayan musulmi a je a kubutar da shi malai ya ce al'ani abinda ake nufi da al'ani shine al'asir shine wanda yake ribatacce malai sha ɗin mu a cikin wannan hadisi shine mai udul marid ko a je a duba mara lafiya hadisi na gaba wa an thauban radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وانا حديث ان كربوش daga ثوبان يرد الله تعالى تبتا غري شي يتي عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabin Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi قال يتي innal muslima haqiqa muslimi idha aada akahu almuslim idan yaje ya dubo dan uwansa muslimi wanda bashi da lafiya لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع ba zai gushe ba a cikin dausayi da ayyan itatuwa na aljanna sai ya dawo gida an fahimta lokacin da kaje dubo mara lafiya ashe lokacin da ka fita daga gida kamar kana tafiya ne a cikin dausayi na aljanna ayyan itatuwa na aljanna kayan marmari na aljanna a cikin sa kake tafiya har kaje har sai ka dawo gida kana cikin wannan yanayi kila ya rasulullah sai aka tambaya ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wama khurfatul janna me kake nufi da al khurfa da ka fada kace khurfatul janna kala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce janaha ai abubuwan da ake tsinka a ciki na kayan marmari shine janaha abubuwan da ake tsinka na kayan marmari to mutum yana tafiya a cikin su kaga ashe duba mara lafiya ba karamin alkhairi bane idan ka tafi kana kan hanyar aljanna idan ka je wajen sa ka zauna kana kan hanyar aljanna kana cikin dausayin aljanna idan da za ka kaddara a lokacin sai ka mutu yanzu ka mutu ne a ina a cikin dausayin aljanna an fahimta anan malami suke cewa wannan hadisi yana kwadaitar da mu alal mudawamati ala mudawamati ta'a akan dawwama akan abin da yake aikin da'a ne dukkanin mutumin da ya mutu akan wani aiki na alkhairi to ana tashin sa ne akan wannan aikin ina fatan fahimta annasu yub'athuna ala ma matu alayhi ana tashin mutane ne akan abin da mutum ya mutu akan sa shi sai yi kokari kaga ka mamaye lokutanka da duk abin da kake kasance aikin da'a ne dan baka san lokacin da mutuwa ta zo maka ba ba haka bane idan mutuwa ta zo maka kana aikin da'a to alhamdulillah an samu me an samu nasara amma lokacin da kake fu baka sani ba kana wani aikin wanda ba daidai ba a lokacin Allah madaukakin sarki ya turo mala'ika mutuwa ya daura ka haka zaka tashi Allah ya kiyaye saboda haka duba mara lafiya ɗaya daga cikin alkhairan sa mutum baya gushe yana tafiya a cikin dosayen aljanna sai ya dawo gida hadisi na gaba wa an aliyin radiyallahu anhu qala an karbo daga babban sahabi Ali dan Abi Talib yadda Allah ta'ala tabbata a gare shi yace sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji manzon Allah tsira da amincin Allah ta'ala tabbata a gare shi yana cewa ma min muslimin babu wani musulmi ya'udu musliman da zai je duba dan uwansa musulmi ghadwatan da safi illa sallallahu alaihi 70000 malak face sai mala'ika 70,000 sun ta yi masa salati hatta yamsi har sai ya yammata ai an ji wannan falala ko yawwa wa in adahu ashiyatan idan kuma ya je ziyarar ne da yamma ka je ziyarar mara lafiya ne da yamma ba da safa ba illa salla alaihi 70,000 malakin face sai mala'iku 70,000 nan ma sun ta yi maka salati hatta yasbaha har sai mutun ya waye gari wa kana lahu kharifun fil jannati kuma mutun zai kasance yana da wasu kayan marmari na tsinka a cikin aljanna. Wannan hadisi rahu Tirmidhi wa qala hadithun hasan. To wannan hadisi shi mai yan uwa dukkanin su sune mana bayani game da me falala ta duba mara lafiya. Falala ta duba mara lafiya ɗaya daga ciki shine idan mutum yaje duba dan uwarsa mara lafiya, Allah madaukakin sarki zai wakilta wasu mala'iku 70,000 su yi masa addu'a. Dan daman salatin mala'ika gabawa shine me ya yi maka addu'a yana nema maka gafara. Allazina yahmiluna al'arsha man hawlahu yusabbihuna bihamdihi wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adhabal jahim. So alaka yan uwa salatin mala'ika gabawa abinda yake nufi shine zasu yi maka addu'a da neman gafara. Ka san ku mala'ika bakin sa tsarkakakke ne, tsaftatacce ne, saboda babu abin da ya gifta a cikin ayyukan sa na saban Allah madaukakin sarki. La ya'suna Allah ma amaru ma yaf'aluna ma yu'maruna. To shi sa yin addu'a gare ka ga mala'iku wannan ba karamin falala bane. To mala'ika ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba dubu ba, 70,000 har sai kayan mata. Babu bakakkautawa ba tsawa ya su taimaka. Allah ya ji kanka, Allah ya gafarta maka. Allah ya gafarta maka, ya su taimaka har sai kayan mata. Idan ko da yamma ka je har sai ka waye gari za su taimaka. Kaga duban lafiya ba karamin alkhairi gare shi ba. وعن انس رضي الله عنه قال اقرب ودك انس بن مالك يرد الله تعالى تبتا اغري شي تي كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض وان يارو وان ده يكي با يهودي ني يا كسانتي yana yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi khidma a gidansa. Ma'ana kace yaron gida ne na manzon Allah, tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. An gane kamar dan aiki irin yadda ake ɗauka yaro ɗan aike ya siyo kaza ya yi kaza da sauransu. To shi ma wani Yahudi ne ɗan ƙaramin yaro yana shigowa gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana annabi hidima. To wannan yaro fama riba sai ya rashin lafiya. Fa atahu annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ɗauki ƙafarsa mai albarka ya tafi har gidansu Yahudan don ya je ya duba shi. فقعد عند راسه ده النبي تراد امسي تسار تبتا اغري شي يجي سي يزونا ادهدي كان wannan yaro mara lafiya. فقال له سي النبي تراد امسي تسار تبتا اغري شي يجي دشي اسلم مسلمتا كربا دين المسلمينتي انا فاتا ان فهمت كاغا غرض دين با واي كوي دوبيه تشي كداي با اكو ابين دا اكي سو اشغر قرقشين دوبيه كما بيان ده مكي وانشان كارك اذا كجه دوبا mara lafiya. To ya kamata karkashin dubiyarka a ce ya amfana da kai, ya amfana da kai alal kalla kai masa nasiha akan ya yawaita istighfari. Idan yana da wani haƙƙi akan sa ya sauke, yana iya sallah ko baya yi, ya yake alolarsa ya kasance da zuwan naka ya amfane shi, ba ka je kai masa surutu ka taso ba. Ina fata an fahimta. Ko alal kalla ma ka je maimakon ka kwantar masa da hankali sai ka karanta masa da hankali. Shi sa irin waɗannan malamai suka ce zuwan su a wajen mara lafiya duba shi ba shi da alkhairi, ka je wajen mara lafiya ka daga masa hankali. Abinda ake so idan ka je wajen mara lafiya ka kwantar masa da hankali. Rashin lafiyar da yake ciki duk tsananinta ka nuna masa ai ba wata aba ba ce, Allah zai ba shi lafiya. Ai wannan rashin lafiyar da kai wani ma da wani irin tai ai ya tashi wani da yayi gashi nan yanzu yana yawon sama shi yana ji yanzu ya kusa mutuwa, ka rinka ce masa ai wani ma ya tashi zai sare kuma zai sare ba zai sare. To amma ka je ka rika ce masa subhanallahi wani kana cikin wani hali kaga ba alkhairi a cikin ziyararka. Kai Allah ya sauke. Nakan tuno wata ziyarar mara lafiya da muka taɓa zuwa bayan mun je an yi masa addu'o'i, wanda aka sai addu'a na ƙarshe sai yake cewa to wane wannan rashin lafiya taka idan ta tashi ce. Wallahi kuwa ya mai addu'a idan ta tashi ce Allah ya tashe ka, in ba ta tashi ba ce Allah ya saka cika da imani. Allah ya sa mu dace. Wannan ziyara da ni aka yi ta, ina ji Safiyan ma da shi aka yi ta ku. To kaga irin wannan ba shi da amfani, ba shi da amfani kwata-kwata. abinda ake so kun tabbatar da hankali saboda mara lafiya shi babban abin da ke kawo kansa mutuwa ba haka bane wani lokaci zaka ji idan kanka yana ciwo ma yayi zafi yayi tsanani sai ka ji kawai kai abin da kake tani zaka mutu to so ake samu wanda zai kwantar maka da hankali wanda zai sa maka raja'i a cikin zuciyarka abin da ake bukata kenan to zantuttuka irin wannan ba su da amfani annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yaje ba dubiyar kade ba sai ya shigar da wani abin da yake gani zai amfani shi wannan tunda ya fahimci ya zo gargara sai annabi ya ce masa musulunta karba addinin musulunci fa nazara ila abihi wa huwa indahu shi wannan yaro bai yahude sai kalli babansa ma'ana babban bai yahudan kenan da ya haife shi yana wajen sa a lokacin hatsi fa qala ma'ana wannan kallon da ya babansa me yake nufi ya yadda ko kai yadda da abin da annabi ya gaya masa an fahimta shi baban nasa da kansa sai ya ce masa ati abul qasim kai wa baban qasim biyayya yi wa baban qasim biyayya karba abin da ya gaya maka fa aslama yana rufe baki sai wannan yaron ko ya maimaita kalmar shahada ya karba addinin musulunci fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fito wa huwa ya kule na cewa alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nari nagode wa Allah madaukakin sarki da ya kubutar da shi ya tsamar da shi daga wuta dan bayan ya karba wannan kalmar shahada kuma sai ya mutu shine karshen labarin ya karba kalmar shahada ya mutu kun ga wata hikima ta Allah madaukakin sarki wani lidifi da jin kai na Allah madaukakin sarki bai taba aikin alkhairi a duniya ba tunda yake bai taba aikin alkhairi a duniya ba amma ina ci muku masa aljanna tun daga shi manzon Allah ya ce me ya gode wa Allah da ya tsamar da shi daga ina idan aka tsamar da kai daga wuta ina za a kai ka kenan faman zuhziha anin nari sai Allah ya ce me wa udkhil janna an ba wuta sai aljanna dama ko yawa haka al'amarin yake Allah madaukakin sarki ya samu daga ciki wato ƴan uwa lamarin Allah madaukakin sarki kawai ka bar shi wallahi kuwa wani sai yayi aikin alkhairin kai ta aikin alkhairin kana ji kai ka gama fita wallahi sai mutun ya zo mutuwa sai kafarsa ta zabe sai mutu aka babu ruwan Allah kuma madaukakin sarki wani kuma kamar wannan babu alkhairin kwata kwata sai ya zo mutuwa da yake Allah ya riga kaddara maka mutuwa ga inda ta dosa shikenan kuma sai ya dawo sai karba addinin musulunci sai ga ya shiga aljanna shi sa wallahi ba ayo Allah jiji da kai ba ayo Allah dagawa kai kace wai kana sallah kana azumi kana kaza ina ruwan Allah da aikin ka me Allah zai amfana da aikin ka babu kullun lokacin da kake aikin alkhairi ka rinka ji wannan aikin da kake Allah ya karba maka kullun ka rinka ji kai ba kowa bane Allah ma ya karba wannan aikin na kuwa wallazina yu'tuna ma atawa qulubuhum wajilatu haka Allah ya ce annahum ila rabbihim raji'una wanda su ne sun bada duk abin da ya kamata su bayar na haƙin Allah da haƙin dan adam amma sai Allah ya ce wa qulubuhum wajilatu zuciyarsu a firgice take a tsorce take annahum ila rabbihim raji'una ba sama kuma su ba dan uwa kai ya kamata mu kasance amma dan kai wani azumin nafila litin da alamis kai sallah kai sadaka ka rinka ji ai ko za a busa kaho ba Allah kuma ba Allah subhanahu wataala ka kullun abin da ake fata Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah fifita rahamarsa akan aikin mu ya kasance rahamar Allah madaukakin sarki ita take lullube da mu to wannan hadisi ɗan uwa kamar yadda kuka gani shi ma ne mana bayani game da duba mara lafiya manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tashi ya je ya dubawa bai yahude sai malamai suka ce wannan hadisi yana nuna mana halaccin daukar bai yahude a matsayin dan aiki amma da sharadi idan an aminta da makircin su dan bai yahude tunda Allah ya ce duniya ba mutum kirki bane shi da ina fata an fahimta sun cutar da annabawa sun kashe annabawan Allah ba daya ba biyu ba sun yanka annabawan Allah ba daya ba biyu ba saboda haka idan musarne kowanne irin ko ba yahudi bane ka amintu da makircin sa ana zaman lafiya da su babu laifi a dauke su yan aiki babu laifi a kyautata musu babu laifi a musu aikin alkhairi abinda ba a so shine arne ya rinka ji shine sama da kai arne ya rinka ji yafi ka wani abu shine abinda addinin musulunci bai yarda da shi ba shi sa lokacin sayyidina umar ko da rawani sai da ya bambanta tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba sai dan musulmi ga yadda zai shine zai yadda ya kamata shi kuma nasa aka ce ga yadda zai yi shi me yasa dan ka gane shi dan ya gane shi kaskantacce ne arne ne kai kuma musulmi ne kai ne madaukaki to shi sai Allah madaukakin sarki ke cewa la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fi dinikum wa lam yukhrijukum min diyarikum sai Allah ya ce me an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim Allah bai hana ku ba game da waɗanda basu yake ku ba basu fitar da ku daga cikin gidajen ku ba Allah ya ce an tabarruhum da ku kyautata musu wa tuqsitu ilayhim ku yi musu adalci inna Allaha yuhibbul muqsitin sai Allah ya ce innama yanhaakumullahu 'anil ladina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallahu abinda Allah yana shine ku ce za ku zubunci za ku kyautata waɗanda suka yake ku suka fitar da ku daga gidan ku suka taimaka wa zan yake ku wajen ayake ku waɗannan babu ku babu su amma arnan da yake ana zaman lafiya da shi an san za a mutu daga makircin sa babu lafiya dauke shi yayi aiki ko yayi wani abin da yake ya shafa al'ummar musulmi babu lafiya wannan insha Allah ta'ala sannan malamai suka ce wannan hadisi ya karantar da mu mutum zai iya tashi ya je ya dubo ba yahude kai ne kana da wani abokin aiki gurin aikin ku daya ma'aikatar ku daya dan ajin ku ne makocin ka ne sai kaga ba shi da lafiya kwana biyu bayanan babu lafiya ka tashi ka je ka duba shi amma malamai suka ce idan akwai maslaha me yasa malamai suka ce idan akwai maslaha saboda ai a cikin Madina akwai Yahudawa da dama ciki take da Yahudawa ba haka bane an taba ji annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya tashi ya je ya duba wani banda wannan ba a samu ba to wannan shi ma akwai maslaha na farko dai kun gane wa annabi aiki haka ne to aikin nan da manzon da yake annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi mukafa'a ce mukafa'a ce annabi ya tashi ma ya je ya yi me ya duba shi sannan abu na biyu kuma ya shiga masa da addinin musulunci nan so da haka ba haka kawai zaka tashi ka je ka dubo mutum ba dan an ce arin ne ka tashi ka je ka dubo shi a'a ya kamata a ce akwai wani abu tsakanin ka da shi shine kamar yadda dan mata kuma kocin ka ne kuna gaisawa da shi dan ajin ku ne kuna karatu tare da shi ma'aikata ku daya da shi office din ku daya kuna mu'amala to babu lafi sai ka tashi ka je ka duba shi amma ba kowanne arin ake tashi aje a duba idan ba shi da lafiya ba malamai suka ce wannan hadisi yana karantar da mu yadda su kansu Yahudawa tare da kiyayyarsu ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ashaddan nasu adawatan lillazina amanu alyahuda ba haka Allah ya ce ba shaddan nasu adawatan mafiya tsananin adawa ga musulmi sune Yahudi amma kuma tare da haka sun san cewa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ne me ya shirye da kai haka shine fadin wannan Yahudi da dansa cewa me ati abul qasim kabu baban qasim idan ya san annabi ba gaskiya bane zai ce dan sai bi shi su makan sun tabbata shi sai Allah yake faɗa game da mushrikai cewa innahu fa innam la yukadzibunaka walakin alladhina zalamu bi ayati llahi walakin alladhina kafaru bi ayati llahi yajhaduna ba kai suke karyatawa ba sai dai sabon Allah ne suke gani su ba su karba ba Allah ya ce alladhina atainamul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahum wadanda Allah ba su littafi Yahudawa kenan sun san kai manzon Allah ne kamar yadda suka san wane da wane da wane wane ayyan su ne yadda suke sanin ayyan su haka suke sanin kai ma manzon Allah ne Allah ne ya aiko ka amma me yasa ba za su bi ka ba kawai shine danne gaskiya da ture ta ba za su bi ka ba saboda kai ba Yahudi bane kai ba Larabi ne shine kawai dalilin Allah madaukakin sarki ya samu dace babu ma yud'a bihi lil maridi babin da zai bayani game da idan ka je wajen mara lafiya da me zaka yi masa addu'a addu'o'i da suka tabbata daga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana mara lafiya idan ya je wajensa ga su hadisi na farko an Aisha ta radiyallahu anha an karbo daga uwar mu'minai na Aisha da Allah tsara tabbata a gare ta annan nabiy sallallahu alaihi wasallam hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kana idhashtakal insanu shay'an minhu ya kasance idan wani daga cikin mutane ya kawo kukan wani bangare daga jikin sa ne masa ciwo aw kanat bihi qarhatu ko yana da wani kurji a jikin sa aw jurhun ko wani ciwo ko rauni qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi usbi'ihi hakaza sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aikata ai qala fa'ala an gane fa'ala bi usbi'ihi hakaza sai ya aikata haka da dan yatsan sa ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال سيمر ويتن حديث شين سفيان بن عيينة سيسن أن يأنس سبابة أكسهك سيتجيش أبن نفي zai kwatanta musu yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake nan an fahimta to yadda ya shine sai ya tofa yawo a hannunsa haka a dan yatsan sa wannan tuf-tuf haka ya tofa yawo sannan sai ya dangwala shi a cikin ƙasa idan ya dangwala shi a cikin ƙasa ƙasa ya tabiyo mai wannan yawon da ya tuba ko to haka yi yace haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sannan sai ya daga ta wa qala sannan sai manzon Allah ya ce bismillah da sunan Allah turbatu ardina da kasar da turbayar kasar mu biriqati ba'dina da kuma yawun sashin mu yushfa bihi saqimuna muke neman waraka da shi ga mara lafiyar mu bi idni rabbina amma da izinin ubangijin ina fata an fahimta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a da ya tofa yawo haka a dan yatsansa wannan sababa shine sababa na dama mutun zai sa sannan sai dangula shi a ƙasa sannan sai karanta wannan addu'ar bismillahi turbatu ardina biriqi ba'dina yushfa bihi saqimuna bi idni rabbina sai a shafa inda yake ciwo ina fata an fahimta insha Allah ta'ala za a samu lafiya da Hausa a da Larabci zaka yi aran ma ba Hausa Larabci zai bismillahi turbatu ardina biriqi ba'dina yushfa bihi saqimuna bi idni rabbina me abun wahala a wannan yanzu zaka da ce ta in ka so insha Allah ta'ala sai ka shafa a wajen ko ciyo ne ko kurji ne ko abin da ya kama da haka insha Allah ta'ala za a samu lafiya wannan hadisi muttafaqan alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi wa anha wannan hadisi shi ma an karbo shi daga uwar mu'minin na Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam haqiqa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance kana ya'udu ba'd ahlihi ya kasance yakan je duba ɗaya wasu daga cikin iyalansa idan ba su da lafiya yamsahu bi yadihi al-yumna sai rinka shafa jikin mara lafiyar da hannunsa na dama dan neman albarka wa yaqulu sai kuma ya rinka cewa allahumma rabban nasi adhhib al-ba'sa washfi anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqman annabi abinda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa shine allahumma rabban nas ya allah kai ne ubangijin halittu gaba daya kai ne ubangijin mutane adhhibul ba's kai ne mai tafiyar da cuta ko rashin lafiya da ta samu mutum washfi ka warkar anta shafi domin kai ne mai warkarwa la shifaa babu wata waraka mai tasiri illa shifaa'uka sai taka waraka ba haka bane yawwa shifa'an ka warkar irin warakar da la yughadiru saqman baya rage wani ciwo gaba ɗaya zai tafi da cutar gaba ɗaya to abinda ake cewa kenan ina fata an fahimta wannan ta dauke nan ta biyu wannan muttafaqun alaihi ita ma bukhari da muslim suka rawaito wa an anas radiyallahu anhu annahu qala li thabit rahimahullah wannan hadisi kuma an karbo shi daga Anas dan Malik shi kuma ya faɗa ga almajirin Thabit al-Bunani Allah ya masa rahama yace masa ala arqika bi ruqyati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shin bane maka tofi ba bane maka tawaida da irin tawaidar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba irin wacce yake yi qala bala sai Thabit yace da Anas eh ayi min qala sai Anas yace allahumma rabban nas ga abinda annabi yake yin tofi da shi Allah ubangijin halittu Allah ubangijin mutane mudhhibal ba'si mai tafiyar da cuta ishfi anta shafi ka warkar domin kai ne mai warkarwa la shifaa illa shifaa'uka la shafi illa anta ba mai warkarwa sai kai abin nufi da magani da likita su suke warkarwa ba su suke warkarwa ba da magani likita dukkanin su menene sababi ne amma Allah madaukakin sarki shine mai musabbib shine mai kawo waraka abin da zunguna maka haka shine zaka ga an bawa wani mara lafiya kwaya ya sha cikin minti 30 ko 40 ko kwana biyu yana sha ko abin da ya kama da haka sai ga ya warke wani kuma da zarar an bashi irin wannan nafsul kwaya da aka ba wancan din da ya sha kuma sai ga ya mutu ba haka bane Allah ya sanya waraka a cikin waccan ƙwayar game da wannan wannan kuma ya sanya ajali a cikin ta game da shi saboda haka da ƙwaya da mutun zai sha da kowanne irin magani na turawa ne ko na gargajiya dukkanin su sababi ne na waraka amma waye mai warkarwar shine Allah madaukakin sarki shine Allah madaukakin sarki shi yasa duk lokacin da ajalin mutun yazo mawaki yace sharat tabibu wa khanatu alaqaqir zaka ga shi kansa likitan ya rikice duk abin da zai bayar a matsayin magani sai ga shi zai haince shi kashe mara lafiya ba haka bane an ga mara lafiya allura sai ga ya mutu allura ana yin ta ne dan a same dan a samu lafiya amma sai ga an ga mara lafiya allura kuma sai ga ya mutu me yasa saboda Allah madaukakin sarki bai sanya waraka a cikin wannan ba to kana wa Allah kirayi da kasancewar sa ash-shafi dine daga cikin sunayensa Allahumma anta ash-shafi Allah kai ne mai warkarwa shifa'an la yughadiru saqban waraka wacce bata barin kowanne irin cuta sai ta tafi da shi gaba daya wannan hadisi shi ma rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi to ɗan uwa wannan hadisi guda uku da muka karanta dukkanin su hadisi ne da suke nuna mana addu'o'i da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kan yi su gawa ga marasa lafiya to sai dai abinda malamai suka ce shine abinda malaman aqida suke faɗa shine dukkanin addu'o'in da za a yi dan waraka ga wata cuta tana da alaka da alaka da mara lafiyar da shi wanda yake karantawa an gane kai ne karantawar sai kana da kyakkyawan yaqini akan abin da kake karantawa daidai ne kuma zai yi magani shi ma kuma wanda ake karantawar sai yana da cikakken tawakkali akan abin da ake karanta masa ayi alqur'ani ce kuma za ta yi magani amma lokacin da kake karatun kana yi ne kawai ilo kala to gashi nan dai zamu gwada mu gani tai babu tabbas to wannan ba ya ce maka tasiri ba an gane dukkanin addu'o'in da kaje an ce ana yanzu misali abin da ya shafi ruqya da ake wa galibi masu aljannu to wannan ruqya da ake tana da alaka da shi mai ruqyar da kuma wanda ake wa ruqyar shin kai mai ruqyar kana da tabbacin abin da kake karanta na alqur'ani yana magani wannan nazilu min alqur'ani ma huwa shifa'un linnasi shin kana da tabbas haka ko kuma dai kawai karantawa kake saboda kaji an ce ana ruqya da alqur'ani kawai ka dan haddace wasu ayyuka je ka rinka karanta mara lafiya to amma kawai sai aljanna sai tsalle wallahi da hukanka wallahi kuwa kai ma kana bukata a karanta maka kiyar to shi kansa wanda ake karatun yana da yaqinin akan abin da ake karanta masa ayoyin Allah ne subhanahu wataala kuma suna warkarwa to shi yasa kamar yadda Wahid Abdulsalam bali ya kawo a cikin littafin sa Sarimul Battar yace mai ruqya kafin yayi ruqya ya kamata ya zo da mara lafiya yayi ayi wani tanadi na musamman a jaddada imani a ga masa waɗannan ayoyin Allah ne madaukakin sarki duk cuta Allah ne saukar da ita kuma babu abin da yafi karfin Allah subhanahu wataala kowace irin cuta ce saboda haka yanzu ayar alqur'ani za a karanta ka sanya yaqini zaka samu lafiya insha Allah ta'ala sannan kai ma da kake karatun ka samu haka a cikin zuciyarka ina fatan fahimta to shi yasa kun ga ashe ba kowanne mutum ya kamata a ce kawai ya je yana karanta mutane alqur'ani dan wani aljani ya kama shi wancan aljani ya buge ta a ce kowa je samu alqur'ani ran karantawa ba haka bane ya kamata a ce kana da kyakkyawar aqida yawa mutum baya sharka aka ce sharka duk abin da ya shafi abubuwan da suka shafi sharka da abubuwan da suke da alaka da ita mutum baya yi amma mutum shi kansa wani karamin mushriki ne kuma yace zai je rinka mutum ruqya babu yadda zai samu tasiri aljanna ma in ya tafi wallahi sai ya dawo wallahi ko ya ce shi sai ya kuga sai ai tai ayi karatun sai aljanna yace shi a waje kaza yake aina yake da sauransu zaka tafi eh zan tafi to tafi shikenan sai ya tafi labe waje ana tafiya da ta jigira kuma sai ta ƙara faduwa dan Allah ba haka ake ba abinda ake kenan sai ta ƙara faduwa to shi kansa wanda yake karatun akwai kissa ta Imam Ahmad dan Hanbal da ake kawowa cewa an zo an same shi cewa ga wata ta fadi a gidan Halifa aljanna ya same ta Imam Ahmad dan Hanbal bai da takalmin sai ce aje a nuna aljanna a ce in ji shi ya ce fita daga jikinta ba ma washi yaje ba saboda karfin imani kuma aka ce daga lokacin aljannin bai ƙara dawowa jikinta ba ina fata an fahimta ba fa zuwa yayi da kansa ba takalmin sa kawai bayar haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga wata mata da dan jaridar da tana ta kuka aljanni ya shige shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan da kike jira yace ihsa adu wallah fita makin Allah ba wai ma sai an yi karatu ba to annabi sai wani aljanni karatu ba wani karatu ai imanin ya wuce nan ihsa addu'a la shikenan kawai ya fita bai ardawa ba saboda haka duk addu'ar da zaka yi wa mutum irin wannan tana da alaka da imanin ka kai da kuma karfin yaqinin shi wanda ake yi nan da na ce ga an samu waraka amma galibi yanzu abubuwan da an mai da su kuma harkar neman kuɗi ba haka bane neman kuɗi ne yanzu abin da ake zuwa neman kuɗi ba wani Allah a ciki yanzu in baka kawo ballan sama ba za a maka karatu ba ba haka bane za a ce za a yi sati biyu ana karatu duk karatu ga abin da za a bayar to sai mutum ya biya rabi bai biya rabi ba idan aka karatun kuɗin ka sai a ban ma rabin to ka kawo ballan ba saboda haka shi irin wannan aikin ana yin sa ne saboda Allah madaukakin sarki saboda Allah madaukakin sarki Allah ya sa mu dace saboda haka idan mutum ba shi da lafiya zai iya amfani da ɗaya daga cikin hanyoyin da muka karanta wajen shi ya karanta da kansa ko kuma a karanta masa kowanne mutum yayi yayi insha Allah ta'ala sati mai zuwa za mu ci gaba da sauran akwai wasu da dama da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake amfani da su wajen yin ruqiya Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh